بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين غيسوة الدين المسلم كنا قد وألا مدوك كنسركي من قوة من قومي واندي قدر نمفاشم مضوى وانن safiya yau tara ne ga watan takwas ko na'am lissafin miladiya shekara 2025 Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci domin ci gaba da darasin da muka saba da mako mako cikin littafin Muftasar al-Kaba'ir na Imam Adh-Dhahabi muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama ko kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi za mu tashi shafi na 22 asansa gaba ta koma 11 da yake cewa iftaru yawmun fi ramadan bila udhrin iftaru yawmun fi ramadan bila udhrin kariya azumi na kwana daya a cikin ramadan ba tare da uzuri ba kariya azumi a cikin ramadan ba tare da uzuri ba a musulunci akwai ayyukan da aka wajabta wa daidaikun al'umma akwai ayyukan kuma da yake kan shugabanni su ne hakkinsu ne su tsaye da wannan ba daidaiku ba kuma a shari'ar musulunci tana girmama shugabanci ko mutum biyu ne za su yi tafiya aka ce to a nada shugaba kuma in an nada shugaba wajibi ne idan shugaba ya bada umarni in dai bai sabawa Allah da manzansa ba to ai masa biyayya farko in ka dazo magana akan ramadana to yana da kyau ai magana akan ganin wata kap duk duniya masu bincike masu kididdige sun yi bincike sun kididdige cewa ganin wata na kasashe hudu shine yafi ficewa fi kyau a duniya gaba daya a cikin na kasashe hudu shi yafi kyau yafi inganci daga cikin kasashe hudun nan da suka ayyana akwai Najeriya a ciki duk duniya fa akwai Najeriya a ciki. Saboda kwamati na ganin wata na sarkin musulmi ba iya Ramadana kadai suke aiki ba, ba iya wata Ramadana kadai suke duba wata ba, duk watanni 12 kowane wata sai sun fita, kuma field work suke fita suke yi, ba zama suke a falo suna shan shayi su yanke hukuncin da suka ga dama ba. Kwamatin fita suke su kalli wata duk wata 12 ba iya Ramadana ba. Kila kai baka ma daga kai kaga yaushe wata ya kama, ballantana maka kokarin kiyayewa lissafa. Su sun hada suna da ilimi na boko, suna da ilimi wato na addini, duk ilimin da ya shafi kallon watan to suna da shi, ƙwararru ne, zaɓo su aka yi. Saboda haka sun maka wahalar ne ga baki ɗaya, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa kaf gaba ɗaya in ka ɗauko watan Ramadana ya yi azumi 9 ne. Shekara ta biyu bayan hijira aka wajabta Ramadana, Allah ya saukar a watan Shawwal aka saukar da shine wata na 8 ko a watan 8 aka saukar da ainihin abunan. To daga Sha'aban ne sai Ramadan ko a watan Sha'aban ko yawa a watan Sha'aban shine wata na 8. A watan ne Allah ya saukar da ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku waɗanda kuka yi imani, an wajabta muku azumin watan Ramadana kamar yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaqun, tsammani za ku samu taqwa, za ku samu tsoron Allah. Kuma Allah madaukin sarki yace شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ubangiji ta'ala ya ce shaharu ramadana alladhi unzila fihi alquran, watan ramadana wanda a cikinsa ne aka saukar da alqurani. Shi alqurani hudan linnasi, shiriya ne ga mutane, wa bayyinatin min alhuda walfurqan, qurani ya bayyana wato huda shiriya, walfurqan da abin da ke rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya. Faman shahida minkum ash-shahara, duk wanda ya halarci wata falyasumhu, to ya azumce shi. Kana halin lafiya, kana cikin hankalinka, kuma gashi ka girma ka balaga, aka ce ma an ga wata, to wajibi ne kai azumi. Sai fa in kana da uzuri da shari'a ta ce, shine aka ce faman kana minkum mariban, duk wanda bai da lafiya, au ala safarin, ko kuma gashi an ga watan, ko kai ka gani ko an ce ma an gani, amma kuma kai matafiyi ne, to shari'a ta yadda fa iddatun min ayyamin ukhar, ka rama azumin a wa'ansu kwanaki na daban. Allah ya ce yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Allah yana nufin ku da sauki, ba yana nufin ku da tsanani. Idan aka ce kowa sai ya gani da idansa, akwai tsanani a ciki. Shari'ar musulunci kuma sauki ne, shi yasa bata dora wa kowa ya gani ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa azumi 9 yayi na Ramadana. A cikin azumi 9 nan a shekara 2 ne kacal ya ga watan da idansa, duka sauran shekarun labari ake bashi. kai akwai ranar da suka tsaya maganin watan shi da manya-manyan sahabbai ba kuma su ganshi ba basu ganshi ba sai da suka hakura suka zauna can sai Allah ya nuna wa Abdullahi ibn Umar yace ya Rasulullah inni ra'aytul hilala ni na ga wata manzon Allah yace ya Bilal adhin fil nas an yasumu gadan kai shela a mutane gobe kowa ya dau azumi kun ga shelar manzon Allah ne yake sawa ai akwai shekarar da ma basu ganshi ba a gari daga kauye ne wani balaraban kauye yazo yace ya Rasulullah inni ra'aytul hilala na ga wata manzon Allah yace atashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah ka shaida ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne yace eh manzon Allah yace adhin fil nasi an yasumu gadan bilal kai shela a mutane gobe kowa ya dau azumi to shi ganin wata ba wai kayan gabas bane ba wani ƙarin falala ne da daraja ba a'a aiki ne da aka dora wa shugabanni kai kuma in ka gani cewa aka ce ka sanar a shugaba shi kuma ya tabbatar da cewa eh ka gani to sai ya sa a yi shela to kwamati ake da shi su kutum da guda aikin su kenan duk wata sai sun fita su duba watan yaya su hada da ilimin su da suke da shi na zamani da kuma ilimin su na addini a tantance sannan kuma ai bayani a mutane to wani kuma wai duk da wannan an dauke masa wannan aikin amma da tarkiki da san wani abu na daban da sanya bambanta da al'ummar musulmai sai ya ce wai shi wannan ganin rediyo ne kuma rediyo yana magana ne wai ganin rediyo ne ko kun san haka suke faɗa kun ga irin wannan burbushin ɗan kalakata ne su ne ba su yarda da duk waɗansu abin da ya shafi na'ura ba sai a ce loud speaker shi ma wannan Allah ta tsine ko to shi ne aka sa komai sai a ce Allah ta tsine to sai aka sa masa mai ta tsine to burbushinsu ne sai su ai su ba su yarda da irin waɗannan abubuwan ba kafafal watsa labaru wannan kuma sauki ne aka samu a al'umma wanda da wanda suka tafi aikin hajji sai sun yi watannin da suka yi tukunna suka dawo sai a samu labarin cewa ai ga su ranar da suka yi sallah kaza mu kuma ranar da muka yi kaza ba haka ba ne to yanzu kuma sai Allah ya kawo sauki suna komai a idan duniya yake kafin ma a yi ga ranar da za a yi na ana yi ma gashi nan live ana kallo wannan ai duk ci gaba ne da Allah madaukin sarki ya kawo al'umma to duk lokacin da aka samu sauki to sai a karbi wannan saukin a cikin lokaci kadan information zai zaga duniya a ce to fa an gani har za a iya gaya maka kasashe ma da suka gani ba ma iya kasar ka ba to amma saboda kifadi da kuma san shugabanci da san shuhura to sai su ce a su ƙarya ne ba su gani ba in ƴan cikin nasu ma suka gani sai su ƙaryata saboda ka san ba gaskiya suke nufi ba to akwai hatsari mai girma dangane da sha'anin ganin wata ka ce a ce ma an gani ka ce kai baka yarda ba har ka zo kana shan rake a tsakiyar kasuwa kai kana kafafa ai kai baka azumi kai dan sai na gani da ido ne to in aka ce kowa sai ya gani shi makafo ya zai yi ko mai dindimi dindimi ya zai yi shi wanda baya da idan da zai gani sai ya kara da dishi dishi yake kallo to kun ga abin da ya fi maka sauki in an ce an ga wata sai ka yarda an ga wata kawai ka dau azumi kin yin haka za ka yi bayani da larabci kun san gobe kiyama babu wanda ba yaren larabci yake ba har Jacob da Emeka wanda ba ruwansu da sallah duk wani wanda ma gabaki ɗaya ma bai san ma alifin ba, to da mutum ya mutu yaransa zai koma na larabci ne, nan da larabci za a yi magana da kai kuma za ka ji, ko baka iya ba to kana mutuwa kuma ka iya, da shi Allah zai tambaye ka kuma da shi za ka ba da amsa. Munafiki da kafiri tun a cikin kabari in an tambaye zai ce ha 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 la adari, ya ce bai sani ba. Mala'iku su ce la daraita wa la talaita, baka sani ba, baka karanta ba, su masa dukan tsiya da guduma. To tun kafin wannan ranar ka tsaya ka san ina yake maka ciwo. In kai ba mai sallah bane, ba musulmi bane, ka musulunta. Babu wani addini a doran duniya in ba musulunci ba. Karɓaɓɓen addini shine addinin musulunci. Duk wanda ya mutu baya kan addinin musulunci, to ya mutu ba akan addini ba, ya mutu kafiri. Kai ya ce a shi ma ai nasa saukarwa akai, to cewa aka ce kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda bai imani da manzon Allah ba, ya musulunta ba, to in ya mutu dukan tsiya zai sha, kuma sai ya cize yada. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, da yawa kafirai za su yi burin ina ma da sun musulunta, ina ma da sun musulunta sun bi. Saboda haka duk wanda ba musulmi ba ya musulunta domin ya rabauta ya shiga jirgin annabi Nuh, wato musira gabaki ɗaya tare. Iftar yawmin fi ramadana bila udhrin, wato karya azumi na rana ɗaya bila udhrin, ba tare da uzuri ba. Za ka samu wata mata ita tana so ta yi azumin amma mijinta kuma sai ya hana ta, sai ce a'a karki yadda ke, in kika yi Allah ya isa, to Allah ya isansa ba zai kama ki ba, ko ya ƙi ki azumin ki kawai, saboda wannan abu ne na wajibi, farilla ce ta kai. Gobe kiyama ke kadai za a tambaya, yana can shi ma ana tambayarsa, ba za ki masa biyayya ba a nan. Domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi, hadisi ne kuma ya zo cikin littafin Akhbari. Babu da'a ga abin halitta cikin sabawa mahalicci. Karya azumi a shan ruwa a cikin wudin Ramadana sabawa Allah ne. To shi kuma innama ta'atu fil ma'ruf, ana biyayya ne a kowa cikin abin da yake abu mai kyau halal. Duk abin da mai kyau ne to a kansa ne ake abuna ake biyayya, amma saban Allah babu. Shi yasa Allah madaukin sarki da ya wajabta ya ce ai biyayya a mahaifa, sai ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bihi, idan suka yi jayayya da kai akan kai tarayya da ni, fala tuti'huma, kada kai musu biyayya. Amma duk da haka wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ka zauna da su a duniya da kyautatawa. Wattabi sabila man anaba ilai, ka bi tafarkin waɗanda suka karkata zuwa ga Ubangiji, wato ka bi tafarkin mumune. So da ka ga biyayya a mahaifa wajibi ne, dole in suka maka umarni, in dai ba na sako ba ne ka bi, in suka hana ka ka hano, in dai ba sallah suka hana ka ba, ko salati ko azumi ba ka hano, in dai ba aikin alheri suka hana ka ba, in aikin alheri ne suka hana ka ba za ka hana ba, ko ka ce to ba haushe ce ba ta hana karya wuya, sai kai kayanka kuma babu baka saba musu ba. To haka kema an ce ki masa biyayya cikin duk abin da ba saban Allah ba, amma hada shigar aljannarki da ya biyayya a mijinki. Amma in ya hana ki yin aikin alheri kamar sallah, kamar azumi, to ba za ki biyayya ba. In kika biyayya kuwa, to za ki shiga cikin wani yanayi. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya, aka nada musu shugaba. Wata rana sai ya hura wuta kawai, ya ce kowa ya zo ya shiga. Sai aka kasa gida biyu, aka kasa gida biyu, wasu suka yi niyyar shiga, wasu kuwa suka ce tab, tsoron bautar muke fa muka yi imani muka yi biyayya a manzon Allah,
kuma yanzu ka zo ka ce mu shiga wutan mukan ba za mu shiga ba. To waɗannan sai suka rinjaye waɗanda da za su shiga. Da aka dawo aka ga manzo Allah ya ce da kun shiga da ba za ku fita ba har abada. Ba a biyayya a mutum in dai sabo ne akan sabo ne. Akan laifi ba za ka biyayya a mutum ba. Saboda haka azumin watan Ramadana in an ce an ga wata sarkin musulmai ya sanar to ki dau azumi ka dau azumi kar ka tsaya wai cewa ai sai an baka umarni daga mai gida. A mai gida shi ma wannan umarnin ya fi ƙarfinsa. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar. Kun ga buniya mabniyun ala man lam yusammi fa'iluhu ana cewa mabniyun ala al-majhul. An gina wato an gina wannan akan wato ba an baci fa'ilin ba amma kowa ya san waye gina shine Allah. Buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar. Shahadatu alla ilaha illallah shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Wa anna muhammadar rasulullah kuma annan muhammad manzan Allah ne. Ka shaida babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Sannan kuma ka shaida lalle annabi Muhammad manzan Allah ne. Shine kai ikhlasi da mutaba'a. Ina daga cikin sharɗan karɓan aiki al-ikhlas yin ibadar dan Allah. Na biyu ko al-mutaba'a ko biye wato koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ibada. An gina musulunci kan abubuwa guda biyar. Abu na farko shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Kuma annabi Muhammad manzon Allah ne. Waɗannan kalmomin su ne ake yi a shiga musulunci. Kana da abokinka kana so ya musulunta to babu laifi ka bujiro masa da musulunci. In ya karɓa ba za ka ce wai barin kai shi wajen malam. Kai nan take kace ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. In yi haka ya shiga musulunci. Karka je kuna tafiya kafin ku isa wajen ai accident ya mutu. Kabar ko ba ka bane kabar bai musulunta ba sannan kuma kai baka samu ladan ba. To amma kana dora masa kalmar sai ka ce to zo mu tafi. Zo mu je sai ka je ka hada shi da malamin addinin musulunci. Ya ƙara mar bayani kai dai kayi wajibinka kuma ka tafi da lada. Mutum ɗaya ya shirya ta sanadinka ya fi a baka garken dab. Hadisin cewa ya ce ya fi a baka garken jajayen raƙuma. A wancan lokacin raƙuma da su ake laftu ake safarar kayan abinci. To yanzu kuma dafa-dafai ne dab da tireloli. Saboda haka garke aka ce. Ƙaramin garke shi ne 30 inda na shanu ne da awaki. To su ma kaga daban-daban garkensu kishe sai ka ɗauka 30 30 isama. To ya fi a baka wannan garkensu. To saboda haka an gina musulunci kan abubuwa guda biyar. Shaida ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Wa anna muhammadar rasulullah kuma annan muhammad manzan Allah ne. Wa iqamis salah na biyu bayan shaidawa guda biyun nan sai kuma tsai da sallah. Tsai da sallah wato ita sallah tsayar da ita da yinta za ka yi mamaki in ka ga waɗansu suna sallah. Da ka kalli mutum kana juyawa wai sai ga wai har ya idar da sallah. Guf guf yayi kotan kurciya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda in yazo sallarsa bai zai iya samun 9 over 10 tara bisa goma, wani ya samu lada takwas bisa goma, wani bakwai bisa goma, wani shida, wani biyar, wani hudu, wani uku, wani biyu, wani daya, wani kuma 0/10 ba shi da ladan ko daya. Wani ma in yi sallan nade ta za a yi kamar yadda ake nade tabarma a jefa masa a fuskarsa a ce ba a bukata. Ai, wani ya zo shi ya yi sallama a manzan, ya zo shi ya shigo masallaci, yana shigowa sai je ya yi sallah, da ya yi sallah ya zo ya yi sallama a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli, ka koma kai sallah, kai fa baka yi sallah ba. Fafa'ala dhalika thalatha marratin, sai da ya aikata haka har sau uku. A na ukun ne sai ya ce ya rasulullah allimni, ka koya min ya zan yi sallah. Sai manzan Allah ya koya masa sallah. Malamai suka ce manzan Allah ya bashi ya yi ta maimaitawa ne don idan an dora masa ya rike abin, don kuma mutane su san wato in ka zo kai irin wannan nasan duk da za ka kwandubu kana irin nasa ba ka yi sallar ba, ba za a rubuta ma lada ba. Saboda ka tsaye da sallah da yin ta yadda ya kamata da koyanta ka yi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kamar yadda ya tabbata cikin hadisi, sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah tamfar yadda kuka ga ina sallah. Shi yasa Muhammad Nasiruddin Albani ya fitar da littafi Siffatu Salatin Nabi, Sheikh bin Baz ya Kaifiyatu Salatin Nabi, siffar sallar annabi, min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha, tun daga kabbara harama har sallama kamar kana kallanta. Sheikh bin Baz ya ce Kaifiyatu Salatin Nabi, kaifiya yadda sallar annabi take. Sahabbai da yawa suna zuwa su ce ku zo in gwada muku yadda sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take. Amma hadisin ya ce wa ma uridu sala, amma fa ba wai sallar yake nufi ba, shi kawai yana so ya koya ya yada ilimi ne, ya gwada musu yadda ya ga annabi yana sallah. Duk komai da komai ga yadda annabi yake, to kai ma in kana so ka samu lada. Da Allah ya ce inna salata tanha anil fasha'i wal munkar, sallah tana hana aikata alfasha da munkari. In kana so sallar ka ta hana alfasha da munkari, to yi kokari ka ga kayimi kai sallah irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta, sai ka je ka koya. Wa ita'iz zakka, da ba da zakka. Zakka idan ta kai sai kudin naka ya kai nisabi, idan amfani ne na gona sai ya kai nisabi, in kudi ne wahala sai shekara ta zagayo a kansa, idan amfanin gona ne shi kuma ana cirewa sai a ga ya kai nisabi, to sai ka fitar ka bayar. In bayarwa to sai Allah ya saukar da bala'i da jarrabawa. In dai aka ki ba da zakka, to Allah sai ya rike ruwan sama in ba a fitarwa. Saura mun tinawa katal, to sai wa sawmi ramadana, da azumin watan ramadana, wa hajjul baiti, da ziyartar dakin Allah, liman istata'a ilayhi sabila, ga wanda ya sami iko. Wannan hadisin muttafaqun alayhi. Fa ma a'azamuhu min dhanbin, yima makin dhunubin tarkul amali bi ahadi arkanil islam, barin aiki da ɗaya daga cikin rukunin musulunci, ma'al maqdarati alayhi, tare da iko akai. Walihadha fa iqabihi shadidun, saboda haka azabarsa tana da tsanani. Azabar ka sha azumi daya a watan ramadana azaba ne mai tsanani. In Allah kai mu wani satin za mu ji hadisi ne kwaya daya kawo shi mai tsoratarwa, wanda tsoratarwansa sai za kai mamakin irin narkon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa. Allah madaukin sarki ya datar da mu, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum.